وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، جماعة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يو شدة جوات رمضان هجر النبي صلى الله عليه وسلم تدبود تريه دو دا 30 دبير وان دا تيدي دي دا اوكو جوات مبقي تشكرا تدبو بيو دا قوم شاهد تميلادية زامو شدة بدا كراتمون تفسير القرآن ميجرما أولنا وتامي البركة على رمضان أتكين سورة التوبة أقدام تاشي آية تأشرين دبير إن الله ياسو دام أمس تنبيوين دا أكربوتو تبويا تفرقو شند قسكيني يا إن جنت أمسلين تيشيوا إمو تنينا سهور أكا كراس الله زي يقارس تشن أبنشنسا الله يكربو إبادمو يبيامنا أدو إمو awannan wata mai albarka. Amin. Akwai hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam, idan mai kiran sallah ya kiran sallah alhali kwano yana hannun mutum, to kada ya ajiye har sai ya biya bukatarsa. Ma'ana ba ya ci gaba da take cikin sa ba. Misali, yana cikin cin abinci, yana zai sha ruwa kenan, yaji an kira sallah, babu laifi ya sha ruwa, tunda Allah madaukakin sarki ya rataye hukuncin cin halaccin cin abinci zuwa fitowa alfijir, zuwa fitowar alfijir. To amma wannan hadisi yayi ruksa, tunda al-asl shine mutum ya kame daga cin abinci kada ya kai lokacin. To amma yana daga cikin sauki na shari'a da ta zo, kamar yadda ya zo a wannan hadith, kan cewa mutum yayi amma kada ya wasa'a ma kansa, ba ana nufin ya zauna ya ci gaba da take cin sa bane, domin in yayi haka ya nuna rashin wato kayyadewarsa da dokar Allah jalla wa ala. Shin mutum zai yi karatun suratul fatiha ne a yayin da liman yake bayyanar da karatunsa a fili? Idan zai yi, to shin zai jira sai limamin ya gama zai yi tashi, ko kuma yaya? Wannan matsala ce wadda take sabani a cikinta, ne karfi ne tsakanin malamai, saboda hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam, hadisin Ubadah bin Samit, wanda hadisi ne ingantacce, annabi sallallahu alaihi wasallam yace masahabbai, la'allakum taqra'una wa khalfa imamikum, yace kuna yin karatu ne a bayan limaminku. Suka amsa da cewa haka ne, sai yace la taf'alu illa bi fatihatil kitab fa innahu la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, yace kada ku yi sai dai da fatiha kawai, domin babu sallah ga wanda ya yi sallah ba tare da ya karanta fatiha ba. To sai wannan hadisin kun ga zahirinsa, kamar yadda ya zo a cikin sallar asbani, annabi sallallahu alaihi wasallam yana karatu, waɗansu sahabbai suna karatu a bayansa. Saboda haka sai ya ce, kuna karatu ne a bayan limaminku? Suka ce eh, domin ya ji karatun. Saboda haka a sallah ce inda ake bayyana karatu. Ya ce musu kada su yi sai dai da fatiha, ma'ana da fatiha ya halatta su yi. To sai dai wannan umarni a waɗansu sahabbai suka ce wannan umarni za a yi tafsisinsa da sallar da ake asirta karatu ne, saboda faɗin Allah ta'ala, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu, in an karatu alqur'ani ku yi sauraron karatun ku yi kawai. Saboda haka sai suka keɓance wannan hukuncin da cewa da inda ake asurta karatu ne, amma inda ake bayyana karatu za a yi aiki da wannan ayar, sai a saurara. To amma kun ga zahirin hadisin a sallar da ake bayyana karatu ne, aka ce kada su yi sai da fatiha. Saboda haka yake a madhhabar Shafi'i, kan cewa mutum zai karanta fatiha bayan limaminsa. To in zai karanta, yaushe zai karanta? A wajen Imam Shafi'i. A wajen Imam Shafi'i sun ce wajen fi sakatatil imam, inda liman yake yin shiru, kamar in yayi shiru bayan ya ce amin kafin ya karatu fatiha, da in yayi shiru kafin ya ruku'u. To ɗaya daga cikin abin da yake raunana wannan kauli shine cewa ba a san annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin shiru domin mutane su karatu ba. Shirun da yakan yi, kamar yadda malamai suka rinjayar, Ibn Qayyim ya rinjayar, shiru ne da yake yi domin numfashinsa ya dawo masa bayan yayi karatun Fatiha kafin ya fara karatu, bayan ya ce amin yayi karatun Fatiha kafin ya fara karatun sura, da kuma bayan ya gama karatun sura kafin yayi ruku'u. Saboda haka ba shiru ne wanda yake zai bada damar a ce har an yi karatun Fatiha a lokacin ba. Wanda wannan yana daga cikin abinda yake nuna cewar wannan hukunci da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata, in ma dai mansuhi ne wanda yake babu dalilin nasf, amma ko kuma hukunci ne wanda yake an kebance shi kamar yadda su jumhur suka ce da sallar da ake tsasurtawa. Domin abinda suke cewa yayin naskhinsa cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a hadithin Jabir, wanda yake da liman to karatun liman karatu ne a gare shi, wanda yake wannan shine mazhabar Malik da Imam Ahmad, taban shi Imam Abu Hanifa, wanda yake zale wanda yake sallah a baya in mutum ma mu ne karatu ba dole ne a wajensa ba, amma khilafin tsakanin Malik ne da Shafi'i da Imam Ahmad. Al mazhab a wajen Imam Ahmad kuma wanda shine Ibn Taymiyyah ya rinjayar cewa idan dai liman ya bayyana karatu to sai ai shiru a saurari karatunsa hatta Fatiha liman ya dauke masa. Waɗansu kuma suna da magana akan wannan hadisi na Ubadah bin Samit ta fuskar Sina al-Hadithiyya, duk da yake zahiri kauli mafi rinjaye hadisi ne ingantacce wanda yake babu illa a cikinsa, sai dai akwai iskali wajen jam'insa, wanda yake wannan matsala ce wadda take har yanzu tana daga cikin masail din da suke masu imautarwa wajen sabanin Shafi'iyya da al-Jumhur. Al-Aslam mutum ya karanta Fatiha din, in yaso sai kokarin karanta ta daidai gurgudu a kamar tsakanin shirin liman tsakanin aya da aya, ya samu ya karanta Fatiha din da kuma shirinsa bayan ya gama karatun, bayan ya gama cewa amin da kuma kafin yayi ruku'u, tare da cewa yayin da liman yake karatu kada ya karatu a lokacin, ya tsaya ya saurari karatunsa don yayi aiki da dukkan hadisan baki daya. Idan wannan ya yiwu a gare shi to wannan shine aula wa ahra, idan kuma wannan abun bai yiwu a gare shi ba to Allah ta'ala ya ce fattaqullaha mastata'tum, ku ji tsoron Allah daidai gurgudun ku. Wallahu ta'ala a'lam. Sannan tambaya ta biyu yace mahaifina ya mutu ba shi da wasu ƴaƴa sai ni kadai, ya mutu ya bari in sai ni kadai ya mutu ya bari sai ɗan uwansa wanda suke uba ɗaya, amma ya bar dukiya ya ce ya bani ita kyauta, amma ɗan uwansa sun ce ba zai yiwu ba, to malam menene sunna ta tanadar akan wannan lamari? Ɗan uwansa waɗanda suke uba ɗaya idan dai yana da ɗa ba su da gado, saboda su asibai ne, amma idan saboda su asibai ne, haka zalika ɗan uwansa waɗanda suke uwa ɗaya ba su da gado tunda yana da ɗa, ya zamanto gadonsa ba kalala ba. Saboda haka wannan abin da ya faɗa ko bai yi wasiya ba, wannan shine hukuncin shari'a, shine kadai magajinsa. Ɗan uwansa, ɗan uwan mahaifi, ɗan uwan wato ɗan uwan ubansa ba su da gadonsa tunda yana da ɗa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fama baqiya alhiqul fara'ida bi ahliha fama baqiya fali aula rajulin dhakar, ku bayar da raban gado ga ma'abutan sa, abin da yayi saura ga mafi kusancin mamacin, mafi kusancin namiji da mamacin. To nan su ƴan uwa ba ashabul furud bane, ba ashabul furud bane, babu farilla ta ƴan uwa li abai, farilla da ake da ita ta ƴan uwa li ummai ce. Ƴan uwa li ummai kuma yayin ana ba su ne, ana ba su su zamanto shuraka'u fi thuluth, masu tarayya a cikin thulusun dukiya idan ya zamanto kalala ne. Wa in kana rajulun yu'ratu kalalatan aw imra'atun wa lahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhuma sudus fa in kanu akthara min dhalika fa hum shuraka'u fi thuluth. To kaga sai idan idan an gaje shi kal a fuskar kalala, al-kalala shine man la walida lahu wala walad, ba shi da uba ba shi da ɗa. To kaga wannan yana da ɗa, dan haka ba kalala bane. Saboda haka ashabul furud ba su da komai, dan haka abin da ya saura na dukiyar gabaki dai za su tafi zuwa ga wajen aula rajulin zakar mafi kusancin namiji ga shi mamacin wanda yake shine dan sa dan haka dukiya ta sace baki da to malam Saidi yace ba zai musu ihsani ba wannan kware da gaske ai ba ma su ba وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا يعني عند أخي ربان قادم إذا هم أوا دنجي سكذو وانده سوبا سدربو دا مرايو دا مساكي فارزقوهم منه فأذن سأباسو دا كتكي أي مسو يأي يفي يأي يأي فامسو باب اللي في أي دومن وانا أقوي هكما أتكيين هكا saboda a sanya ya musu ransu tunda sun sa rai har suna gani suna da rabo to sai a bayyana musu Allah bai ba ku rabo ba amma daga cikin ihsani saboda kyautata zumunci ga wannan saboda haka sai ayi wannan dai wannan kwarai da gaske ne amma ta fuskar shari'a ba su da rabo wanda yake na haƙi kamar yadda aka bayyana cewa azumi zai yi ceto haka ma alqur'ani zai yi ceto alqur'ani zai ce a bani ceton shi saboda na hana shi barci yana karanta ni to wannan yana nuna karanta alqur'ani da daddare ya fi lada kenan a wannan hadisin abinda yake nunawa yana nuna kan cewar ishara ne ga qiyamul wato qiyamul ramadan sallar dare cikin azumin watan ramadan sallar tarawih yanzu da ba dan ana haduwa ana sallar tarawih ba wani ayyucin yayi bacci wanda ya saba da bacci bayan sallar isha ba wannan zamanin ba da ake hira da kallon talabijin da kallon satellite bayan sallar isha amma bisa al'ada bayan sallar isha bacci ake waga yayin da bai yi bacci bai tsayaye sallar ashan wanda yake karatun alqur'ani ake a lokacin karatun alqur'ani shi yana shi ya samu ya wannan baccin nasa da wuri saboda haka wannan abin da ake nufi kenan kun ga ishara ne ga hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da cewa man sama ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi wa man qama ramadana imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dambi aka hada azumi da qiyamu ramadan qiyamu ramadan tsayuwar dare sallar dare a cikin ramadan tana lizimtar karatun alqur'ani saboda haka aka ce alqur'ani yana ceto ma'ana alqur'ani da ake karantawa lokacin sallar dare wanda shine fiyayyen karatun alqur'ani kamar yadda malaman ulumul qur'an suka rinjayar tilawar alqur'ani ta falala a cikin sallar wanda aka ta falala an karanta ta a cikin sallar kuma sallar da tafi falala ita ce sallar da aka tsawaita karatu a cikinta wanda yake galiban a sallar dare ne wannan yake faruwa kuma ma nafsi ma ya zo a kan cewar sallah fi akhirin layl ta fi sallah fi awwalin layl man istata'a minkum an yutir awwalal layl falyutir alwalahu wa man istata'a an yutir akhirahu falyutir akhirahu fa innahu afdal aw kama qala alayhi salatu wassalam wanda yake da ikon ya sallar dare a farkon dare ya wuciri a farkon dare ya wuciri a farkon dare wanda yake da iko ya wuciri a karshen dare ya wuciri a karshen dare wannan shine yafi domin lokacin ne Allah madaukakin sarki yake kusantar bayin sa yake nema masu neman ceto su nema amma ai masu neman amsawar tambayar su nema da sauran su da zuwa karshen hadisin to akwai yan uwanmu wanda muke karatu tare da su an yi musu rasuwa akwai Alhaji Mustafa Garba Allah ya yi mahaifinsa rasuwa akwai Alhaji Abdullahi Gwammaja Allah ya yi mahaifiyarsa rasuwa Allah ya gafarta musu Allah ya sanya aljanna makomarsu Allah ya haska kabarinsu su kuma wanda suka bari Allah ya ba su hakuri ya ba su jimurin jure ma wannan rashi da suka yi wa sallallahu wasallama ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم
الله مدوكتين سركية لقد نصركم الله في مواطن كثيرة lalle hakika Allah ya ba ku nasara a wurare masu yawa wa yawm hunain ya ba ku nasara kuma a ranar hunain id a'jabatkum kathratukum yayin da yawan ku yasa ku kuka mamaki da kanku wato yayin da yawan ku ya mamakantar da ku kanku kuka ringa ujubu da yawan ku falam tubni ankum shay'a wannan yawan naku bai wadatar da ku komai ba وضاقت عليكم الارض بما رحبت كسا تمسو تتاكو كبدورن كسا يواتو تاكورا اغريكو تاره ده الوتا ثم وليتم مدبرين سنن كوكا جويا بايا كن كوكا جويا كنا ماسو بايد ده بايا ثم انزل الله سكينته على رسوله سنن باينن الله يسوكر ده نصوصا سكينسا على رسوله اكن منزنسا صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين لكم أكم مؤمني وأنزل جنودا لم تروها يسوكر دا رندنوني واندبك غنصبا وعذب الذين كفروا يعذب تدى كافري وذلك جزاء الكافرين والنشيني ساكمكون كافري ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء سنن الله يكر أتوبا باين ونن على من يشاء أكم وانديسو والله غفور رحيم الله mai yawan gafara ne mai tsananin jin kai ga bayinsa yayin da Allah madaukakin sarki ya fadaitar da sahabbai ya fadaitar da musulmi akan wato yin jihadi a bayan ya sanar da bara'a na warwarewar alƙawari tsakaninsa tsakanin Allah da mushrikai da kuma tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kafirai a wannan ya nuna cewa kenan yanzu babu zancen zaman lafiya da makiya addini sai dai yaki to kuma yaki kamar yadda muka sani abu ne wanda yake rai baya so to duk da Allah madaukakin sarki yayi ma musulmi alƙawari da cewa zai ba su nasara idan suka yi yaki yace qatiluhum yu'adhibhumullahu bi'aydikum wa yukhzihim وينصركم عليهم كاغني انان ياي نفسي cewa zai ba zai ba mu musulmi nasara akan kafirai to amma domin ita da kara karfafa su sai Allah ya saukar a cikin waɗannan ayoyin bayanin cewa to ai ya farga ya taba ya riga ya ba su nasara a wurare da yawa musamman lokacin yakin Badr lokacin yakin Ahzab da hatta lokacin yakin Uhud ma waɗannan wurare ne masu yawa da Allah ya ba mu musulmi nasara shi yasa Allah yace wato Allah hakika ya ba ku nasara a wurare masu yawa a cikin wannan akwai tunatar da bayi ga ni'imar Allah wanda yana ɗaya daga cikin abin da yake sanya mutum ya gode ma Allah ya kyautata ga zato ga Allah jalla wa ala ko shi mutum ya rinka tuna ni'imar Allah shi yasa Allah madaukakin sarki ba ma cewa kawai yayi mutum ya tuna ni'imar Allah ba ya zanta da ita ya fade ta wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith domin abin da yakan yi shine zai sa mutum ya sami kyakkyawan zato ga Allah cewa Allah ba zai kyale shi ba domin gashi lokaci kaza Allah ya taimake shi lokaci kaza Allah ya taimake shi to ko kai ne ana son koyaushe ka rinka tuna irin ni'imomin da Allah ya yi maka yayin da Allah ya amsa addu'a ka tuna halin da ka tuna lokaci ka tuna abubuwan da ka roki Allah ba wani lokacin da baka taba tsammani zaka samu tsira ko kuma tsananciyar bukata ta zo ka roki Allah Allah ya biya maka wanda wannan zai da ƙara maka amincinka da Allah jalla wa ala to a cikin wannan tunatarwa na ni'imar Allah akwai daura zukatan musulmi kan su gaskata alƙawarin Allah su kyautata zato ga Allah Allah ya ce wa yawm hunain da kuma ranar hunain hunain ranar hunain abinda ake nufi da ita ranar yakin hunain kuwa an yi shi ne bayan an yi fathu makka a shekara ta 8 bayan hijira shekara ta 8 bayan hijira Allah ya sallata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci maka da yaki Allah bai taba sallata wani mutum akan maka ba ya ci ta da yaki sai annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma ya halatta masa ita ne sa'a guda wanda bayan nan ta koma kamar yadda take da ni alfarma da ba wanda yake yake ta alfarmar ta yake ta da yaki. To bayan an yi yakin, bayan an yi fatihu Makka, an bude Makka an ci ta da yaki, Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya fita ya zuwa ga ya fuskanci Ta'if a kwanakin karshe na watan Ramadan. A kwanakin karshe na watan Ramadan bai isa ba sai ran 6 ga watan Shawwal ya kai ga wannan wajin da ake ce ma Hunain. Waji ne yana wato jihar, yana waji ne wanda yake jihar gabas da da filin Arafa a hanyar mutum na zuwa Ta'if. Yayin da mutum zai je Ta'if ta hanyar Arafa sai ya bi ta tudu, domin Ta'if a sama take, tana can sama kamar in ka hau kan Ta'if din zaka rinka ganin abin da yake kasa kamar mutane zaka rinka ganin su kamar kwari haka suke tafiya saboda nisan yanda take. Ko yanzu yanda za a ga motoci suna biyowa ta hanyar kamar irin hanyar tudun Mambila din nan, haka Ta'if take. To a wannan hanyar na zuwa Ta'if, a nan kabilar Hawazin suka hadu tare da kabilun Ta'if na Ta'ifa kan su farma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da musulmi bayan ya ci Makka. Shugaban kabilar Hawazin kabilun daban-daban, Malik ibn Auf an-Nadri ya tattara waɗannan kabilu na Hawazin wanda suke su kabila ce ta Qais Aylan, duk da sun hadu da Quraysh a Mudar amma ba kabila ce wanda take Kinaniya ba. Suka hadu tare da mutanen Saqif, yawan su mai yawan gaske, suka yi ma musulmi kwantan bauna yayin da suka zo musu. Da aka gaya ma Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ga abinda suka yi, ga taron da suka yi suna nema su far masa da yaki, to sai ya musu mubagata. Su kafin su kai yakin sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai musu yakin ya zuwa ga wajen su. To suna wannan ita ce ranar Hunayn. Allah ya ce idajabatkum kathratukum, yayin da yawan ku ya kayatar da ku. Domin a ciki lokacin da suka tafi an ce su 12,012 ne, wata riwayar ta an ce su 10,000 ne. Ahlul Makka suka hadu da ahlul Madina, mutanen Makka da mutanen Madina. Mutanen Makka waɗanda suke al-tulaqa, wanda aka ce ku tafi an yafe muku, sababbin shiga musulunci, suka hadu da musulmi sahabbai al-muhajiruna wal ansar duk a cikin rundunar sojojin Annabi sallallahu alaihi wasallam. To a ciki sai Annabi sallallahu alaihi wasallam sai waɗansu suke cewa lan nughlaba al-yawma min qilla, ba za a samu rinjaye akan mu ba dan saboda rashin yawa, wato yawan su ya kayatar da su. Wato a dama da ba mu da yawa ba a ci nasara akan mu ba, sai yau da muke da yawa za a ci nasara akan mu. Fa shaqqa dhalika ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, wannan magana sai ta tsananta ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, domin magana ce da bata dace ba, bai ji dadin wannan magana ba, saboda a lokacin nan musulmi sun basu dubi wato waɗanda suke wannan magana basu dubi karfin Allah da nasara Allah ba, wanda ita ce take ba su nasara, ba yawan su ba, ba dabarar su ba, ba ma saukar mala'iku ba. Wa ma ja'alahu Allahu illa bushranakum wa li tatma'inna qulubukum bihi wa man nasru illa min indillahi al-azizil hakim. Allah bai saukar da mala'iku ba face ya faranta dan ya dadada muku rai, domin kuma zukatan ku su nutsu, amma nasara bata zamanto ba face daga wajen Allah mabuwayi mai hikima, ba karfin mutane bane, ba yawan su bane. Saboda haka yayin da suka yi wannan, sai Allah ya yi musu ibtila'i. An ce wajen yaya aka yi wannan ibtila'i ya zo, wanda yawan nasu bai amfane su da komai ba, kasa ta takura a gare su, suka koma baya. An ce suna zuwa su mutanen Hawazin maharba ne, ƙwararru wajen harbi, kuma sun hau kan tsaunuka da kibbau, saboda haka musulmi suna zuwa waɗanda suke a gaba, suna gaggawa, suna ganin za su samu ganima, domin Hawazin sai suka taro kansu gabaki ɗayansu da ƙunsu da kwarkwatarsu, mayaƙa a gaba, mata a baya, awaki a bayan amata, raquma a bayan awaki, da su da dukiyarsu gabaki ɗaya suka taho. Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya gani, da ya ga wannan, sai ya ce la'alla Allah zai baku ganimar duk wannan taron da suka yi. Ya gaya musu, kaga ya faɗa la'alla domin su yi kauna a wajen Allah jalla wa'ala. To da suka far musu, sai suka yi musu ruwan kibbau. Sai inda ba sa tsammani, don suna kan tudu, su kuma suna kan kwari, suna cikin kwari. Da suka ji ruwan kibbau ya yawa, sai suka dare, kowa sai gudu. Suka rasa inda za su kai kansu, shine wa zaqat alaikumul ardu bima rahubat, kasa jidda yalwata ta takura a gare ku, to ka rasa inda za ka sa kanka, kaga ba inda za ka je. Ba wanda ya tsaya tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam, sai mutum zaka ce ba su kai dari ba, kamar yadda Abdullahi ibn Umar yace. Ibn Mas'ud ko ya ayyana su, yace su 80 ne. Abbas ko ya iya kirga su, mutum 10 ne ma kawai ya kirga Abbas tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa da aka ce ma Al-Bara'u ibn Azib, wai shin gaskiya ne kun gudu kun bar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kun gudu ranar yakin Hunain? Yace mun gudu, amma Annabi sallallahu alaihi wasallam bai gudu ba. Domin wato sai izan yana kan alfadara fara, ba wata riwayar an ce ruwan kasa-kasa ce, wata riwayar an ce taguwarsa duldul, wato tagoyin Annabi sallallahu alaihi wasallam duk an san sunansu, hatta wato alfarma alfadara annabi da taguwarsa duk an san sunansu, da dawakinsa duk an san sunayensu. Akwai albayda, akwai ashahaba, akwai duldul. Duldul ita ce wadda aka kawo masa daga Misra tare da Mariya sulkifiya. Annabi sallallahu alaihi wasallam sai zaburar alfadarar yake yi ta doshi wajen da kafiran suke. Abbas ko sai rike mata linzamin yake yi, saboda yana ganin hadari. Shi ko Annabi sallallahu alaihi wasallam sai tura ta yake yi tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam. Abbas yana rike da linzamin Abu Sufyan ibn al-Harith ibn Abd al-Muttalib, ba Abu Sufyan ibn Harb ba, shi Umawi ne, baban Muawiya. Wannan Abu Sufyan dan babban Annabi sallallahu alaihi wasallam ne, ibn al-Harith ibn Abd al-Muttalib, jikan Abd al-Muttalib. Shi kuma yana rike da likafar al-Fadar, yana rike da sirdin. Annabi sallallahu alaihi wasallam sai tura ta yake, su kuma sai ja baya suke yi, suna ganin inda aka nufa. To da suka dare a haka, babu waɗanda suke tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam sai kaɗan daga cikin musulmi. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma Abbas, kayye kuwa ya ahla shajara, ya kuma abuta bai'a a ƙarƙashin bishiya. Wace bai'a ce ta ƙarƙashin bishiya? Wadda aka yi tun shekara biyu baya, a lokacin Hudaybiya. Laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubay'unaka ta'ta shajara. Akan ne suke ma Annabi sallallahu alaihi wasallam mubay'a alal maut, za su mutu dan kare Annabi sallallahu alaihi wasallam. Sai ya ce a kira su da wannan suna, suna jin an faɗa, sai suka ce labbaika labbaika. Dama Abbas mai sauki ne, duk sai suka juyo kuma. Sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sauka daga kan wannan alfadara tasa, fastansara, kamar yadda riwayar Bukhari tace, ya nemi nasara, ya ce Allahumma nasruk, Allah nasararka, ita ce a bar nema. Sannan ya ce a bashi cikin tafin hannu na turɓaya da tsakon kwani aka bashi, sannan ya yi jifa da shi a jihar da kafirai suke, ya ce shahatir wujo, wato fuskoki sun munana. Duk wanda wannan wato tsakuwa ko ƙura ta faɗa idansa, sai ya shagalta da murtsuka ido, bai san inda yake ba. A lokacin nan kawai sai ji yayi musulmi sun hau kansa da saran wuya. To shine Allah ya sauka wannan kiran da Allah madaukai da Sayyidina Abbas yayi, kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ƙara da cewa ilayya ibadallah ana rasulullah, ku taho zuwa wajena ya bayin ya ku bayin Allah, ni fa manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam. To shine wannan, sai kuma sakina ta sauka, nutsuwa ta sauka a cikin zukatansu, hankalinsu ya dawo jikinsu, suka maida hankalinsu akan tuna alkawarin da suka yi ma Allah na bai'a. Sannan Allah madaukakin sarki ya canza al'amarin, ya ba su nasara akan su. to a wannan lokaci ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayin da yake izan gaba dan ya farma cikin kafirai gashi duk an dare an bar shi sai shi kadai da ɗan raru daga cikin musulmi yake fadan kalma da aka ruwaito yana kalmar sa mashhura yace ana annabiyyu la kadhib ana ibnu abdul muttalib ni ne annabi wanda babu ƙarya a cikin wannan ni ne dan abdul muttalib kaga shi dan abdullahi ne amma yace shi dan abdul muttalib saboda abdul muttalib ya fi shahara tunda shine yayin shekaru masu yawa yayin shugabancin quraish shi ko abdullah ya mahaifin annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu alhali manzo allah sallallahu alaihi wasallam ba a haife shi ba ma yana saurayin sa shi ko abdul muttalib shine ya renu manzo allah sallallahu alaihi wasallam kuma shine shugaban quraishu a zamanin sa saboda haka yake cewa shi kuma haka yawanci ya shahara a wajen larabawa kamar yanda lokacin da sumamata yazo wajen sa yace wane ne a cikin ku Muhammad yace shi yace kai ne dan Abdul Muttalib yace shi ne saboda ya shahara da wannan yana fadan wannan a matsayin wato tabbatar da gaskiyar annabci kamar wato za a ce kirari ne amma kirari wanda yake na gaskiya mai tabbatar da imani wanda abun nema ne a wajen yaki abinda zai karfafa ma mutum karfin gwiwa wajen yaki da dagewa to Allah madaukakin sarki nan da nan sai ya juya al'amarin bayan da sun juya baya shine Allah ya ce thumma anzalallahu sakinatahu ala rasulihi sannan Allah ya saukar da nutsuwar sa a cikin zuciyar akan manzon sa sallallahu alaihi wasallam wa alal mu'minin da kuma akan mu'mine as-sakina ita ce nutsuwa wadda take a tafida kunci da damuwa da rikicewar hankali daga cikin zuciya wanda sau da yawa abinda yake taimakawa wajen yaki wato nutsuwar zuci wannan nutsuwar zuci ita ce take taimakawa wajen yaki yayin da mutum ya tsorata ya rikice shi kenan tun ma kafin a sare shi an gama da shi to wannan nutsuwar ita ce Allah yake saukarwa akan mu'mine lokacin yaki wanda Allah ne kadai yake saukar da ita Allah madaukakin sarki ya saukar da ita a gare su lokacin yakin Badar ya saukar da ita a gare su lokacin bai'atul ridwan ya saukar da ita a gare su lokacin da suka shiga Makka da wurare da dama kuma yana saukar da ita lokacin da ake karatun Alkur'ani kamar yanda yazo kun ga wannan alkhairi ne mai girma da Allah madaukakin sarki ya sanya mana mu al'umar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin majalisin karatun Alkur'ani sannan ya ce Allah ya saukar da mu'minai ya saukar da rundunoni wanda ba ku gansu ba mala'iku kenan mala'iku sun sauka anan waɗansu malamai sun ce saukar mala'iku anan wajen sun sauka da yin yaki amma riwayoyin sunna riwayoyin sira ba su nuna cewa mala'iku sun yi yaki ba kamar inda suka yaki a lokacin yakin Badar da lokacin yakin Uhud kamar yadda riwayoyi suka zo suka tabbatar da wannan saboda haka dan haka ne waɗansu malamai sai suka ce abinda aka yi nufi da saukar mala'iku sun sauka da wato yi musu kyakkyawar bishara a cikin zukatansu wato suna yi musu ilqa'in tabbatar zuci da jefa musu aminci da alkawarin Allah cewa Allah zai baku nasara saboda kamar yanda shaitanu suke da damar shiga cikin zuciyar dan adam su yi waswasi mala'iku suna da damar shiga cikin zuciyar dan adam su tabbatar da shi akan imani domin kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a hadisin sahih muslim dan adam yana da lammatani wato yana da abubuwa da suke darsuwa a cikin zuciyarsa ta fuskar mala'ika da kuma ta fuskar aljan ta fuskar shaitan mala'ika shine yake umartarsa da alkhairi yake masa wa'azi kuma kamar yanda yazo a hadisin Nawas ibn Sam'an wajen hadisin sifar siratul mustaqim yace mai wa'azi dake kan sirat shine wa'idullahi alladhi ja'alahu Allahu fi qalbi kulli mu'min mai yin wa'azi na Allah wanda Allah ya sanya shi a zuciyar kowane mu'mini wa huwa hadithun hasan hadisi ne kyakkyawa saboda haka mala'iku suna da damar sanya alhawatir kyakkyawan tunani da kyakkyawan wato da kyakkyawan tunani da wa'azi a cikin zuciyar mu'mini to waɗansu malamai sun fassara shine saukar aljunud rundunonin mala'iku domin aljunud din da ake nufi rundunonin mala'iku domin su ne suke sauka wanda yake ba a ganin su dukkan ma'anonin za su aya tana daukan su aya dai ta tabbatar da saukar mala'iku a cikin tare da mu'minai a rundunar mu'minai a lokacin ranar Hunain wanda tana daga cikin nasarar da Allah madaukakin sarki ya ba su sawa'un sun tabbatar da zuciyar su ne akan imani da aminci da alƙawarin Allah ko kuma sun wato taimaka musu wajen su kansu su shiga cikin yakin su rinka karkashe kafirai wa'azzaba alladhina kafaru Allah ya azabtar da kafirai shine wato karkashe su da musulmi suka samu Allah ya sallada musulmi akan su suka yi wannan azaba ce daga Allah akan kafirai a hannun mu'minai kamar yanda Allah madaukakin sarki ya ambata a cikin ayoyin da suka gabata yake cewa qatiluhum yu'adhibhumullahu bi'aydikum ku yake su Allah ya musu azaba a hannunku shine wato ku zamanto ku ne za ku saukar da azabar Allah akan su ta hanyar Allah ya ba ku iko akan su karkashe su Allah ya ce wannan shine sakamakon kafirai me ya sakamakon kafirai shine wannan sakamakon kan cewa su samu alkhaiba shine wato bakin cikin kubcewar nasara da suna ganin sun samu nasara to Allah kuwa al-aqiba ya sanya karshen al'amari ga mu'minai ga masu tsoron Allah take saboda haka kafirai sune za su dawo da tabewa wannan shine abin da ya cancanci kafirai tabewa sannan Allah ya ce sannan bayan nan ya tuba ga waɗanda ya so daga cikin bayinsa kuma Allah mai tsananin gafara ne mai tsananin jin kai shugabannin Hawazin gabaki ɗaya bayan kwanaki sai suka zo suka musulunta a hannun a gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam har daga cikin su ma akwai Abu Mahdura saurayi ɗan ƙanƙanin yaro ya ji a lokacin da ake kwanakin Hunain ya ji ana kiran sallah da shi da abokansa sai suka je suna kiran sallah suna wasa da shi kasan kwakwalwa irin ta Balarabe daga jin kiran sallah har ya haddace sai ya je yake yi su suna yi ne ta wasa irin na yara ɗin nan sun ji ana kiran sallah abinda ba su taɓa ji ba sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji shi da zaƙin murya ya ce a kirawo shi aka kirawo shi ya zo ya laƙana masa kiran sallah ya ce ya rinƙa yin kiran sallah kaga yana daga cikin waɗanda ba su musulunta ba amma ya zo ya karɓi musulunci to wannan dai yana daga cikin sun mai tubullahu min ba'di zalika ala man yasha Allah ya karɓi tuba bayan wannan akan wanda ya so su manya-manyan na ƙabilar Hawazin da Saqif dukkaninsu su ma suka dawo suka sanar da musuluncinsu wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam suka zo suka ce to mun tattara komai da komai namu da 'ya'yanmu waɗannan mata da aka kama da yara da aka kama aka mai da su bayi ku yango aka rarraba su domin an rarraba su ga mayaka yace daga 'ya'yanmu sai matanmu sai iyayenmu mata sai gwaggwanninmu sai innoninmu ga kuma dukiya don haka muna roƙon ka sake su sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace to me za ku zaɓi ribatattun yaƙi ne ko ku a dawo muku da dukiyarku sai suka ce ai duk mutum wanda yake da mutunci duk mutumin da yake da mutunci ai mutuncinsa shine yafi a dawo mana da matanmu a rike dukiyar sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace to na saurara muku ku zo sai da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwana 10 wani abu yana jiran kansu zo kafin a raba ganima dan a ba su dama a mayar musu da dukiyarsu karinci irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya halata amma kafin a raba yana da iko fa imma mannan ba'du wa imma fida'a zai iya yin mannu ya bayar ya sake su gabaki daya amma bayan an raba sun zama to na masu su yace na saurara muku ku zo har kwana 10 wani abu domin Annabi sallallahu alaihi wasallam da aka gama bai raba ganimar yakin Hunain ba anan wadin Hunain sai da ya tafi Ji'irana wadda Ji'irana din nan a can arewa take da Makka wato kun ga yana gabas amma sai da ya tafi can arewa da Makka anan aka je aka raba ganayin din bayan an gama yakin da kwana 10 wani abu sai ce to amma yanzu bayan ya riga ya raba yace shi dai rabonsa da na Banu Hashim gabaki daya ya ba su Banu Hashim danginsa yace ya ba su gabaki daya yace amma na sauran mutane ba zan tilasta su ba ku zo ku yi bayani ku gaya mutane halin da kuke ciki ku nema idan sun yafe sai su dawo muku da dukiyarku saboda haka da lokacin sallah azhar yayi akai sallah azhar sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ƴan uwanku Hawazin sun zo sun musulunta kuma suna da bayani sannan yace su tashi su yi bayani suka tashi suka yi bayani shugaba bayan shugaba suka yi bayani to sannan bayan sun yi bayani sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ni da rabona da na banu Hashim na ga musu kan cewa na ba su gabaki ɗaya muhajirun sai suka ce su ma sun dawo da nasu ansar gabaki ɗaya sai suka ce sun dawo da nasu hatta sababbin musulmi na Makka suka ce sun dawo da nasu wanda suka yi saura kawai ɗan banu Hanifa a Uyayna bin Mihsan al-Fazari da Uyayna bin Mihsan al-Fazari da Al-Bas ibn Mirdas su mutanen Fazara da mutanen banu Tamim da shugabannin su suka ce sun dawo su ma suka ce sun dawo da su Abbas ibn Mirdas yace shi ba zai dawo da nasa ba kabilar sa banu Sulaim suka ce a ba za mu bi ka ba kai ka rike naka amma mu namu kam tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo da nasa kowa ma ya dawo ba mun dawo da su saboda haka suka mayar musu da ganima su saboda haka afwan su banu Tamim da banu Fazara sun ce ba za su dawo da su ba da shugabannin su da mutane sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace musu to duk wanda bai dawo da nasa ba to nayi masa ina nema alfarma ya dawo da shi a maimakon duk wani fai'u wata dukiya da aka samu maimakon kowane mutum ɗaya zan bashi rakumi shida to sai suka ce sun yarda saboda haka duk wanda a cikin rabansa aka bashi kuyanga ɗaya yana bin Annabi sallallahu alaihi wasallam bashi idan an ci ganima za a bashi rakuma guda shida daga cikin rakuman fai'u saboda haka aka yi da banu Tamim da banu Fazara to kun ga wannan shine almannu na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ce a lokacin ne manzon Allah salawatullahi wasalamu alaihi ya bama a wani daga cikin shugabannin larabawa ya bashi wato awaki sun cika baina jabalaini cikin tsakiyar sun cika wadi kwari tsakanin dutse da dutse cike suke da awaki yace ji ya kora su ya tafi nasa ne ya koma ya jiyo muce mutanansa aslimu dukku musulunta suka ce me ya faru yace muhammad inna muhammadan yuti ata'a man la yakhsha al-faqr kyautar da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake kyautar wanda baya tsoron talauci ce to akwai mutane waɗanda su ne a lokacin nan an babba ma mu'allafatu qulubuhum a wannan daga wannan dukiyar wanda hatta wannan ya ɗan yi tasiri a cikin zukatan waɗansu daga cikin ansar suka ce to ga annabi sallallahu alaihi wasallam da Allah ya tana da mutanansa mu an manta da mu gashi irin yanda ya rarraba ya babba su mu kuma bai bamu ba sai labari ya kai ma annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya koma ya je ya same su ya ce la'alla za ku ce da kai ba kowa ba ne kowa ya tsane ka ana korarka mu muka karɓe ka muka baka kariya kamar yadda za mu kare kanmu da 'ya'yanmu da iyayenmu da matanmu la'alla ku faɗi wannan amma ku tuna da ku kafirai ne ku Allah ya shiryar da ku da ni da ku kuna gaba kuna karkashe juna Allah ya haɗa zukatan ku da ni da kuna gefen ramin fadawa cikin jahannama Allah ya tsamo ku da ni da ya rinka faɗa sai kuka sai ya ce to yanzu ku ba kwa amincewa mutane su tattara awaki da dukiya su tafi da su ko kuma ku tattara annabi sallallahu alaihi wasallam ku tafi da shi gidanku yace da mutane za su bi hanya ku ku bi wata hanya wallahi hanyar ku zan bi hanyar ansar yace mutane tufar waje ce ku ba ku ne tufar ciki ku ansar sai kuka suna Allahu wa rasuluhu aman shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi kalmomi ne ya bogare su sannan ya kwadaitar da al'ummarsa ga cewa su kiyaye haƙƙin ansar kiyaye haƙƙin al-ansar su ne mutanen Madina to annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wannan dan ya nuna kan cewa ana bada dukiya ga wanda yake mai raunin imani dan a tabbatar da imani a cikin zuciyarsa wanda zai sanya shi ya san cewa addinin bai zo ya raba shi da duniyarsa bane bal ya zo ne ma ya ƙara masa daga cikin arzikinsa ya ƙara masa arziki daga cikin arzikinsa to kun ga haka Allah madaukakin sarki ya karbi tubansu a cikin wannan kissa Allah madaukakin sarki ya tunatar da musulmi wannan mawkifi saboda da farko su aminta da nasara Allah na biyu kada wato su rudu da duk abin da zai sanya musu ujubu al-ujub shine ka rinka mamakin kanka yana zuwa ne ga mai karfi yayin da yaga yana da karfi ko mai ilimi yayin da yaga yana da ilimi ko mai wayo yayin da yaga yana da wayo ko mai kudi yayin da yaga yana da kudi ko mai ibada yayin da yaga yana ibada duk wannan ujubu yana bata aiki domin shi yake sanya mutun ya manta da falalar Allah. Maganin ujubu gaskaci kaf shine abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, yace wallahi babu ɗayan ku da zai shiga aljanna da saboda aikin sa. Suka ce har kai ya rasulullahi, yace hanni sai dai idan Allah ya lullube ni da rahama daga gare shi da falala. To abinda ake so mumini kenan kullun ya rinka ganin rahamar Allah da falalar sa, ba ya rinka ganin iyawarsa ba, ba ya rinka ganin karfin sa ba, ba ya rinka ganin ilimin sa ba. Ibn Daqiq al-Eid yace bai taba zama a wani waje da yake sha'awar ya zamanto ya fito an ga ilimin sa ba, ya burge mutane da ilimin sa ba, sai Allah ya kunyata shi. Bai taba zama a waje da yake nema ya boye ilimin sa ba, ba a san shi ba, sai Allah ya daukaka shi. To ya kamata mu kula da wannan. Sau da yawa abin da yake fata ma mai da'awa da'awarsa kenan, mai ibada ibadarsa, mai ilimi iliminsa, mai karfi karfinsa, mai arziki arzikinsa. Kaga yayin da Allah madaukakin, a misalin da Allah madaukakin sarki ya bayar na wanda Allah madaukakin sarki ya bashi dukiya, sai Allah madaukakin sarki ya bashi dukiya yake ganin kan cewa iliminsa ne da iyawarsa ta bashi. To kaga Allah madaukakin sarki yace fa asabahum sayyi'atu ma kasabu walladheena zalamu min ha'ula'i sayusibuhum sayyi'atu ma kasabu wa ma hum bimu'jizin. Fa idza massa al-insana dhurrun da'ana thumma idza qawwalnahu ni'matan minna qala inna ma utituhu 'ala 'ilm bal hiya fitna walakinna aktharuhum la ya'lamun. Yayin da mutum zai rinka ganin ilimin sa da iyayensa yace ta bashi wani abu, to wannan fitina ce. Saboda haka wannan darasi ne Allah madaukakin sarki ya dandana mana, wato shine wanda ake cewa a koya ta hanya mai wahala, kaga ba za ta mantawa da irin wannan darasin ba. To kuma gashi Allah ya faɗe shi a cikin Al-Qur'ani yutla, muna karantawa domin wannan ya zamanto izina a gare mu. Allah madaukakin sarki ya bude zukatan mu ga fahimtar Al-Qur'ani. Na'am.
Ya ayyuhalladhina amanu innamal mushrikuuna najasun fala yaqrabul masjidal harama ba'da
Allah yace ya ayyuhal ladina amanu, ya ku waɗanda suka yi imani, innamal mushrikuuna najas, lallai dai mushrikai su ba komai bane face najasa. Fala yaqrabul masjidal harama ba'da amihim hadha, dan haka kada su kusanci masallaci mai alfarma bayan wannan shekara ta su. Wa in khiftum aila, idan ku kuna jin tsoron talauci saboda yankewar ba su zuwa fatauci masu kawo kaya a lokacin aikin hajji a ce sun daina zuwa, fa sawfa yughnikum Allahu min fadli, to da sannufa Allah zai wadatar da ku daga cikin falalarsa insha Allah, in yaso. Inna Allaha alimun hakim, Allah masani ne gwani wato mai hikima a cikin aikinsa. Wannan ayar ita ce abinda wato abu na yau kuwa na biyu ya kunsa a cikin suratul bara'a, wanda Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika sayyidina Abubakar da shi da kuma sayyidina Ali da shi, ya biyar da sayyidina Ali da shi, cewar kada mushrikai su sake kusantar ɗakin Allah. Wato Allah madaukakin sarki ya hana su su yi hajji ko su yi umra da wannan ayar. Allah ya sifanta yace mushrikai su ba komai bane face najasa, wato tamkar ba su da wata sifa in ba wannan sifar ba. Wannan najasar ta su malamai sun yi ittifaki cewa ba najasa ce ake nufi jumhurin malamai sun tafi akan cewa ba najasa ce ake nufi wato hissiya ba, ma'ana idan ka taba mushriki ko ka taba abin ko ya taba kayanka to sun zamanto najasa, ba za su yi sallah ba, ba haka ake nufi ba. Domin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sha ruwa daga salkar mata mushrika, yayi alwala daga wannan ruwan, da a ce ita wato najasa ce ainiya da abin da ya taba na wannan jakar, kaga ba zai sha ba sai an wanke kenan, ba zai yi alwala da shi ba sai an wanke, tunda najasa ne. To amma wannan ya nuna cewar abinda ake nufi najasa ce ma'anawiya, wato najasa ce ba wadda take zahira ba, najasar zuci, zukatansu najasa ne saboda halin da suke ciki na shirka, ba su da tsarki da zai halatta musu wato su shiga ɗaki wanda yake mai alfarma. Don haka ba wai yana nufin cewar idan jikinka ya taba jikin mushriki shikenan sai ka je kai sarki ba sai ka je ka wanke shi ba wannan shine abin da jamaahirul malamai suka tafi akai akan sai nasi akan wato illar hana su shiga cikin daki ne alfarma shine wannan najasa wannan sifa ta najasa ta ma'anawiya wanda ba ta kau ba a kau da ita da duk irin wankan da suka yi ba zai kau da ita ba abinda kawai zai kau da wannan najasa menene shiga addinin musulunci imani shine kadai zai kau da shi wannan ya nuna wato kazantar da ke cikin shirka saboda ita ce zalincin da yafi komai zalunci zalincin da yafi komai zalunci shine mutum ya daidaita wani tare da Allah ya ba ma ya ce aikin da Allah yake wani ma yana yi ko kuma abin da ake ma Allah yayi ma wani Allah to wanda din zai yi wannan hakika ya zamanto tababbe Allah ya kira shi da wannan sifa ta cewa najasa Allah ya haramta shigar Masjidul Haram ga dukkan jinsin ga mushrikai nassi ne akan mushrikai kuma wannan malamai sun hada akan wannan sabanin su shine jinsin kafirai waɗanda suke ba mushrikai ba kamar al-yahudu wan nasara al-jumhur sun tafi akan cewa hatta yahudawa da nasara ba za su shiga dakin Allah ne alfarma ba shine ka'aba dakin Allah ne alfarma nassi ne akan cewa ka'aba ne amma mun san a cikin alqur'ani an yi amfani da al-masjidil haram ana nufin harami baki daya kamar yanda yazo a cikin ayar da muka karanta a farkon surar illal ladina ahadtum indal masjidil haram sai wanda kuke alƙawari da su anan ga masallaci ne alfarma saboda haka aka ruwaito daga cikin a'immatut tabi'in al-imam ata ibn abi rabah imam ahli makkah yake cewa abinda ake nufi da al-masjidil haram harami baki daya mushrikai ba za su shiga cikin harami ba gabaki ɗayan sa haddin harami ko yana da girma mafi kusancin sa shine shine tan'im a wato arewa inda mutane suke zuwa suke dauko harami idan za su yi umra in suna cikin makka inda ake cewa masjidu aisha wanda ba shi da nisa a hanyar madina idan mutum ya fito daga makka zai tafi madina a hanyar madina wannan shine mafi kusancin haddin harami da masallacin ka'aba amma yawa-yawan sa nisa gare shi ji'in rana shine haddinsa a jihar Taif sannan haddinsa a jihar Jidda shine Hudaybiya wanda yanzu idan kana tafiya a hanyar a sabuwar hanyar Jidda wannan kofa da akai Qur'ani a samanta wadda tsatuwar kofa da akai daga ka ketare ta ga waɗansu duwatsu nan har ma yanzu an sanya alama nan shine haddin harami to daga nan wajen bai halatta mushriki ya shiga ciki ba a wajen jumhurin malamai hatta yahudawa da nasara suna ciki duk da su ahlul kitabi ne istilahin alqur'ani yana bambance su kaga Allah ta'ala ya ce lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitabi wal mushrikina kafirai ba su kasance masu shakka a cikin abin da kazo da shi ba kafiran nan min ahlil kitab daga ahlul kitabi sune yahudu wan nasara wal mushrikina da mushrikai kaga duk kafirai ne amma aka bambance su urfin alqur'ani yana wato al'adar alqur'ani yana sanya yana ambaton mushrikai da waɗanda suke masu bautar gumaka ƴan gori ahlul kitabi kuwa sune yahudu da nasara wanda suke kan addini wanda akwai wanda yake an saukar da shi ga wani annabi daga cikin annabawan bani isra'il sune ahlul kitabi al-yahudu wan nasara to jumhurin malamai sun hada hukuncin gare su gabaki ɗaya dukkan kafirai ba za su shiga cikin ɗakin Allah ba ba za su shiga cikin makka ba amma imam abu hanifa ya ce ahlul dhimma yahudu wan nasara za su iya shiga saboda haka ko da wata maslaha ce ma da musulmi suke da ita kamar alal misali kafirai za su kawo wani abu makka sai dai su je su ajiye a gefen harami aje a karba daga nan amma ba za su shigo cikin garin makka ba kuma wannan ka'ida ita yanzu hukumar saudiya akan ta take dan suna sanya cewar dukkan wanda ba musulmi ba sai a ce yayi nan sai a masa hanyar sa daban ba za a bashi ya shiga makka ba idan dai ba yayi shiga burtu ba yanda ba za a gane ba amma dai in a cikin takardarsa in yana da takardar zama an rubuta akan shi yasa suke sanya kowa a cikin takardar zaman sa ya rubuta addini dalilin su shine wanda ba addinin musulunci yake ba kada a bashi dama in an ga takardar zaman sa kan ya shiga cikin makka ya shiga cikin garin makka idan kuma aka kama shi a cikin garin makka yana dauke da wannan takardar sai a fitar da shi malamai suna cewa ma za a yi masa ta'zir za a horar da shi akan abin da yayi musamman idan yana da sani idan da sanin sa yayi to wannan umarnin Allah ne yace fala ta a fala yaqrabu kada su kusanci masallaci ne alfarma bayan wannan shekara wace yake shekarar shekara da aka yi wannan su wannan yekuwa shekara ta 9 bayan hijira bayan shekara ta 9 bayan hijira wannan umarni yazo aka haramta ma mushrikai da sauran kafirai shiga cikin haramin makka sannan sai Allah yace idan kuna jin tsoron talauci ne tunda makka gari ne wanda yake raye ba gari ne wanda yake wadin ghairi di zar'i wadi ne wanda yake ba na noma ba saboda haka arzikin su shine abinda mutane suka kawo musamman lokacin musim lokacin haji ko umra daga waje daga ko ina ake kawo musu yujba ilaihi thamaratu kulli shay'in rizqan min ladunna ana kawo arzikin dukkan wani abu arziki daga Allah haka Allah yayi wannan gari to saboda haka wata kila za ku ji tsoron cewa to ai talauci zai zo domin babu FDI ko yanzu a wannan zamanin abinda za a ce kenan FDI foreign direct investment hannun jari da zai shigo daga kasashen waje babu kasuwanci ba zai shigo ba saboda haka zai kawo talauci wanda yake nuna cewa wato shi sha'anin arziki ana rafiya shi da al-asbab ko babu laifi domin Allah madaukakin sarki bai tuhumce su akan wannan ba cewa suna ganin sababin hanyar wato hanyar da arziki yake shigo ita ce za ta kare wannan dama dabi'a ne Allah ya sanya abubuwa da sabubban su saboda haka zaka iya cewa ka san wannan abin yana kawo arziki saboda haka wannan ka damu akan cewa ka tabbatar da shi wannan damuwar ba komai bane to shine sai Allah ya musu rarrashe ce idan kun ji tsoron talauci saboda cewa kuna ganin wannan hanya ce wanda za ta rage muku shigowar tattalin arziki da karfin arziki da kasuwanci fa sawfa yughnikumullah da sannu Allah zai wadata ku min fadlihi daga falalarsa wato ba daga kasuwancin da kafirai suke kawowa ba kasuwancin da kafirai suke tawowa ya tafi ita ko falalar Allah wallahu in wallahu zul fadl al azim Allah ma abucin falala ne mai girma to daga cikin wannan falalar Allah zai kawo muku shi yasa yayin da mutum yake neman arziki ya rinka roƙon falalar Allah Allahumma in shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana yayin da muke fita daga cikin masallaci lokacin zamu tafi fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah in mutum ya fita daga masallaci daga cikin addu'ar da zai yi wa as'aluka min fadli ina roƙonka daga falalarka shine duk abin da Allah ya baka na arziki daga falalarsa ne amma sai Allah ya ce insha'a in Allah ya so saboda arziki sai iyakar gwargwadon abin da Allah madaukakin sarki yake so kowa ya Allah ya rubuta arzikinsa saboda haka kaga wannan yake nuna mana mu zamanto masu kyakkyawan hali wajen neman arziki wato kayi kokarinka amma ka san Allah ba zai baka ba sai gwargwadon abin da ya kaddara maka to ka yadda da wannan hukuncin shi yasa nan sai Allah ya kaide cewa insha Allah ya so inna Allah alimun hakim lalle Allah masani ne kuma mai hikima ne yana daga cikin sanin Allah ya kawo ya san hanyoyin da zai azurta ku ba kawai hanyar da kuke gani ba hakim kuma gwani ne ya san yadda zai tsatsara abubuwansa yadda arzikin zai zo muku saboda haka a cikin wannan akwai tabbatar da waɗannan sifofi na Allah da kuma alaƙar su da yadda Allah maɗaukakin sarki yake azurtawa haka zalika akwai alaƙar su da cewa duk abin da Allah ya hukunta akwai hikima kuma Allah ya yi bisa sanin sa ne saboda haka da Allah ya ce kada mushrikai su zo ɗakin Allah kada ku rinka ganin a'a to ai wannan ai takurawa mutane ne to a ba mu mutane dama mana wataƙila in suka shigo ma za su ga yadda musulmi suke yin abubuwa wannan ya sanya su musulunta Allah shine hakim shine mai hikima yana san hikimar da yasa yayi wannan ka yadda da wannan hikimar ko baka gane ta ba sannan in ma kai bincike kai tunani mai zurfi za a gano hikimomi da ke cikin wannan umarni na Allah jalla wa ala na'am
qul ladina la yu'minuna billahi wa la bil-yawmil akhir wa la yu'allimuna ma حتى يعطوا الجزية عن يد وهم ظالمون
الله تعالى يشي قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر كي يكوى أن دباسا إن إيماني دا الله كما باسا إن إيماني دران اللاهرة ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله كما باسا حرمت أبندا الله دمن زنس سك حرمت ولا يدينون دين الحق ba sa yin addini addini na gaskiya min alladhina utul kitaba daga wadanda aka ba su littafi hatta yu'tul jizya har sai sun ba da jizya shine sakamakon da aka yadda su zauna cikin musulmi wato sakamakon harajin da za su bayar na zaman su a cikin musulmi domin aljizya ma'ana almukafa abinda aka bayar a maimakon abu an yadin su bayar an yadin da hannun su ba turowa za su yi ba ba cewa za su yi ayi yanke ba wato ayi zamiya ba su zo su miƙa ta da hannun su wahum saghirun alhali su kaskantattu ne wato Allah madaukakin sarki da ya kasaka yace ma mushrikai su ba su da alƙawari amma ahlul kitab ba ba su za an ba su zaɓin za su iya zama cikin addinin su domin akwai hikimar Allah a cikin barin ahlul kitabi a cikin addinin su kamar yadda Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah yake faɗa hikimar Allah wajen barin su cikin addinin su domin su zamanto shaida ga gaskiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kul kafa billahi shahidan baini wa bainakum kul kafa billahi baini wa bainakum shahidan kul kafa billahi shahidan baini wa bainakum wa man indahu ilmul kitab kace Allah ya isa mai shaida tsakanina da ku da kuma duk wanda Allah ya bashi ilimin littafi sune ahlul kitab sun isa su zamanto shaida su to Allah ya ba su domin su zamanto shaida ga manzon Allah salawatullahi wa salamuhu alaihi shi yasa aka kalle su hasi addinin su Imam Malik yake cewa yayin wato hatta in ana roƙon ruwa in suna cikin ana zama tare da su a cikin al'umma yayin da ake za a tafi yayin da za a yi roƙon ruwa su ma a ce su je su roƙon ruwan su amma kada su yi a rana daya saboda masu raunin imani kada a je a yi roƙon ruwan a ce a wataƙila mata su ce a Allah ya karɓa ba ta mu ba saboda akwai shubha akwai masu shubha musamman yanzu shubha na nan tana tayawo a cikin internet da Twitter da sauransu masu shiga internet masu karanta dukkan abubuwan da suke zuwa wannan suna daga cikin dujalanci da ake yi ya kamata kula da lokaci da zamu da zamu a tambihi akan wannan a shahid musulunci ya tabbatar da cewa su tsaya akan addinin su ya ba su dama su zauna a cikin addinin su amma in za su zauna a cikin addinin su to da sharadin in suna karkashin mulkin daula ta musulunci to za su dukkan namiji daga cikin su zai biya jizya kuma jizyan nan ba a iyakance ta da kuɗi a yananne ba domin sayyidina Umar an ruwaito ya karbi dinari daya wataran an ruwaito ya karbi dinari hudu abu ne wanda yake komawa zuwa ga ijtihadin shugaban musulmi kuma wannan jizya ba a karba daga mata ba a karba daga yara ba a karba daga tsofaffi wanda ba za su iya yaki ba wanda su dama kariya suke bukata mazaje masu karfi wanda su ne za su iya yaki to ba za su zo su yi yaki a daular musulunci ba domin yakin daular musulunci yaki ne wanda ake yin sa saboda ɗaukaka addinin Allah domin hatta yakin da ake yi domin a kwato musulmi ko domin waɗansu da aka zalunta a kwato su daga hannun azzalumai duk fi sabilillahi ne to su ko kafirai ba amintattu bane akan yin addinin Allah duk da suna daular musulunci an kyale su su yi addinin su dan haka ba za su je su yi yaki ba to a maimakon rashin yaki ana ba su kariya ga dukiyoyinsu da rayukansu sai aka ce su biya jizya wanda da shine musulmi za su karfafa daularsu su karfafa tsaronsu su karfafa sojansu da sauransu to dan haka sai aka sanya mu waɗanda yake inda a ce a daularsu suke a sha'aninsu su ne za su kare daular su ne za su yi yaƙi mazaje amma mata ba a karɓan jizya daga gare su kuma da wannan aka tsare musu addininsu aka tsare musu wajajen bautarsu aka tsare musu lafiyarsu da arzikinsu ba za a taɓa su ba wannan shine alƙawarin zimma duk wanda yake cikin wannan ya biya shine wanda ake ce ma azzimi wanda ake masa wato ake masa alƙawarin zama ƙarƙashin daular musulunci to Allah ya ce ku yaƙi yahudu da nasara waɗanda ba sa addini waɗanda suke ba sa imani da Allah da ranar lahira sun watsar da addininsu ba sa addinin gaskiya ba sa haramta abinda Allah madaukakin sarki da manzansa suke haramtawa wato ba sun bar littafin su sun bar littafin annabi sun bar littafin alqur'ani gabaki daya a yake su har zuwa yaushe ne za a daina yakin nasu shine har su bayar da jizya akwai sharadi na dayan wanda ba a faɗa ba wanda yake sananne ne bil badaha a cikin a bayyane yake shine hadisin musulunta domin suka musulunta shikenan sun zamanto lahum ma lana wa alaihim ma alaina suna da abin da yake na musulmi su ma yana suna da shi abin da yake akan musulmi shi ma yana kansu to in ko ba su musulunta ba to su yadda su zaman to karkashin daular musulunci suna biyan jizya biyan jizyar kuma za su biya ta ne an yadin ma'ana da miƙawa da hannayensu alhali suna kaskantattu ma'ana a nuna musu kaskanci wanda za su san cewa wannan kaskancin ba wani abu ne yasa suka samu wannan kaskancin ba illa saboda rashin bin addinin musulunci a cikin tarihin addinin musulunci sau da yawa babu waɗanda suka yi mu'amala ga waɗanda suke ƴan addini ba nasu ba irin musulmi lokacin da nasara suka karɓi baitul maqdis duk musulmi da yahudi da aka samu a cikin baitul maqdis an zubar da jininsa haka zalika lokacin da aka fitar da musulmi daga spain duk musulmi an zubar da jininsa da yahudi a lokacin nan yahudawa da suka rinka hijira zuwa daular Uthmaniyya suka je suka zauna daular Turkawa wanda yake musulmi ce sun san ita ce za ta ba su aminci ta ba su kariya saboda mu'amalar da ke tsakanin musulmi da waɗanda ba musulmi ba da suke zaune tare da su mu'amala ce wadda shari'a ta kayyade yadda za a yi shari'a kuma shari'a ce ta adalci saboda haka an tsare musu haƙƙinsu da adalci ba da zalunci ba addinin musulunci bai yi da zalunci ba hatta ga wanda yake ba musulmi ba akwai kisoshi da dama da suka zo kamar kissar Shuraih da ya zo zai yi alƙalanci tsakanin Sayyidina Ali da wani daga cikin ahlul zimma yanda da ya yi khitabi ga Sayyidina Ali da ya kira shi sai ya kira shi da amirul mu'mini Sayyidina Ali bayan ya gama hukuncinsa ya yi masa wa'azi ya nuna masa kan cewa ya yi kuskure wajen hukunci ya nemi gafara Allah saboda ya yi zalunci domin ya fifita masu ƙara ɗaya akan ɗaya ya ce me ya yi fifita sai ce ka kira na amirul mu'mini kana kira na amirul mu'mini to a lokacin nan abokin rigimata duk da yake ba musulmi bane sai ya ɗauka kan cewa shikenan an fi ƙarfinsa ina shi ina husuma a gaban alƙalin da yake ba ma zai iya kiran abokin husumar da sunansa ba sai ya kira shi da lakabinsa lakabin kuma da yake nunawa shine a samansa yana ganin ba za a yi masa adalci ba to haka khulafa'ul halifofin musulunci suke yi domin su tabbatar da adalci hatta ga ahlul zimma kuma idan ana karanta irin kitabu siyar da abin nan kitabu ahkamu ahli zimma za ku ga yadda musulunci ya tsare su da adalci tare da cewar an yi musu abubuwa na kaskantar da su amma kaskancin da yake nuna kan cewa an kaskantar da su ne saboda kafircinsu da suka yi ga addinin Allah da kuma gaskiyar da ke tare da su domin wannan ya zamanto uslubi ne na yanda za su shigo cikin addinin musulunci kuma tarihin musulunci ya nuna da yawansu sun shiga cikin addinin musulunci suka yi wa musulunci hidima ba kaɗan ba wajen musamman lokacin fassarar littattafai da yawansu waɗanda yake sun san yaruka ne wanda yake ba larabci ba kaɗai da suka zauna a cikin daular musulunci suka musulunta suka yi wa addinin musulunci aiki to wannan ya bayyana mu'amalar daular musulunci da ahlul kitab wannan yayin da musulunci yake da ƙarfi kenan yake da daula kan ya yaƙi da sauran kafirai amma yayin da ya zamanto musulmi ba su da daula kuma ga waɗanda suke ba musulmi ba ahlul kitab tare da su to suna iya yin zaman huduna kamar yadda muka karanta a cikin tafsirin suratul nisa lokacin da muka yi wannan da muka yi tafsir a nan wajen muka ga yadda musulmi suka yi yayin da ba su gudu daga Spain ba daga Andalus sun shigo cikin Maghrib daular musulunci suka zauna tare da kafirai karkashin mulki wanda yake ba na musulunci ba amma da yake an yi zama na alkawari wannan ya zamanto zama wanda yake na larura to kamar yanda yanzu musulmi suke ciki saboda ba su da ƙarfi saboda barin addininsu da rauninsu babu laifi idan sun yi zama na alkawari tsakaninsu da wanda ba musulmi ba musulunci duk ya bada wannan tsarin kuma yana ɗaya daga cikin abin da sarakunan daular Shehu Usmanu yayin da suka ga ba su da ƙarfin da za su ci turawa yaƙi su nasara a kansu daular musulunci da Shehu Usmanu ya kafa ta ci gaba da wanzuwa saboda haka sai suka yadda kan ai sulhu suka kirawo wannan a matsayin sulhu da bisa ayar faɗin Allah ta'ala la yattakhidul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقى wannan illa an tattaku minhum tuqa in kuna jin tsoran cuta daga gare su to babu laifi wato ku bayyana ku bada kai zahiri domin ayi alkawari amma batini kuna rike da addinin ku kuma musamman idan alkawarin ya tabbatar muku da yancin zaku yi addinin ku wanda da wannan nema hatta musulmi wanda suke a cikin kasashen kafirai yanzu irin kasashen turai da kasashen america da wannan sharadin ne ya malamai suke musu fatawar halaccin zama a can idan an ba su damar yanda za su yi addinin su alkawari da aka yi na zaman lafiya alkawari da aka yi na kiyaye haƙƙi wannan babu laifi a cikin sa ba abu ne wanda yake marhala ce da musulmi suka samu kansu ba kuma an ce sai da wannan marhalar ba tare da suna kokari yanda za su samu karfi har su tabbatar ma da addinin musulunci gida nasa da karfi nasa wanda zai tabbatar ma da musulmi kariya ya tabbatar mana da addinin musulunci kariya amma da sharadin ai wannan a bisa koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba kowa ne yazo yace ai gashi ya daga tuta shikenan sai ka ji har yana kira wai ai masa mubaya'a ka ji cewa mutane sun je suna ta kai komo wai za su yi ma wai za su yi mubaya'a ba sau da yawa irin wannan fitina yace ta samu musulmi tun lokacin da aka yi yakin fitar da mutanen Russia daga Afghanistan wanda har yanzu fitina take tare da su take tare da musulmi ake mutane sun canza ma'anar jihadi bisa yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi aka samu rikici a cikin al'umma mai yawa amma ismar mu ya zuwa ga ruko da alkitabu was sunna kamar yadda malaman sunna suka karantar abinda malaman sunna suka rinka karantarwa ko lokacin da ake wannan jihadin na Afghanistan shi ya kamata mu koma mu ga abubuwan da suka ce mu san ingantacciyar fahimta ta wato yadda zaman musulmi yake tare da waɗanda suke ba musulmi ba wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasuli nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in akwai sanarwa sau da yawa yayin da ake rubuto tambayoyi mutane da dama suna rubuto tambayoyi da bukatu na addu'a kan cewa suna kira a yi musu addu'a to wani lokaci mukan rufe karatunmu da addu'a wani lokaci kuma kawai mai kafaratul majlis mu tashi domin ba sunna ce tsayayya ba kan cewa kullum aka yi karatu sai an rufe da addu'a to ko da mun manta ba mu yi ba da kuma randa muka manta yan uwa da suke rubutowa da ai musu addu'a muna roƙon Allah madaukakin sarki ya biya musu bukatunsu ya biya mana gabaki ɗaya bukatunmu ya sanya mu a cikin bayinsa waɗanda yake amsa addu'o'insu a wannan wata mai albarka subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk